الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولا مجلسينا فسر القرآن من جمع أولا مسلاتي ميزارا البركة مسلاتي اندمي إسلامي سبس أنا جلما دغري يومنا يوم مجن السبر أشرين دشدة غوات رمضان شكرا جبه إيدا لري هدود أربعين دبيوبا هجر ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم وندي داتي دا تقوص غوات بير شكرا دبو بيولو أشرين دا ويا ركون الله سبحانه وتعالى إيمان توفيكي جيا منصو ما كرن تآية تا ستن kadan ya rike mukammala lokaci yayin muka tashi zamu saki karanta ayar mu ci gaba daga inda muke inda muka tsaya kafin nan zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Wannan yana cewa tambaya ta ita ce na ga masallacin juma'a sai bacci ya kama ni ban farka ba sai da aka tara ikama malam ya matsayin juma'a ta. Daga cikin abubuwan da suke wato warware alwala akwai bacci, musamman bacci mai nauyi. Shi bacci karan kansa wato sababi ne, ba kari bane, amma da yake sababi ne. Ta yi idan mutum ya yi bacci ba da saninsa ba, karin ya fita daga jikinsa bai sani ba, ba wani ko iska ya fito a jikinsa bai sani ba. To shi yasa idan ya yi nauyi to ake cewa yana warware alwala. Masa dukkan alamu tuna da baccin naka nan yayi nauyi, tunda baka ji kuma bai yi kama bacci mara nauyi shine kamar da malamai suke cewa motsin da ake a gurin kana ji, mu suna magana ko da baka fahimta me suke faɗi kana ji motsin mutane ana magana, to wannan babu matsala. Amma wannan baccin naka abin da fike shine ka sake sallar juma'a ne, kuma malam yake cewa da Allah malam a ji hankalin wasu ‘yan uwa domin duk da azumi ya shiga har yanzu suna buga lido, suna buga lido na? Zai mai da juma'a zai zahar zai yi, juma'a na ce ne? Zahar zai yi, za ka mai da sallaka za ta yi zahar raka a wuru na. Yana magana suna buga lido a jahar garinsu. To lido da kayan lahu ne, kayan wasa ne na bata lokaci, wasu malamai sun haramta shi saboda cin lokaci ne ba ya da wani amfani. Kuma ta yi mutum shagala daga sallah, ta yi shagala daga bin iyaye, ya shagala daga abin da zai amfane shi, kuma ba za a rasa jayayya da sabani a jiki ba. Kuma a faɗi wasu kalamu waɗanda ba su da kyau, musamman a watan Ramadan. Watan Ramadan da aka ce mutum ya bari lokacinsa, lokaci ne takaitacce mai albarka zai wuce. Yanzu muna yau nawa ga watan Ramadan? 26 ba yaushe muka fara bari, kuma sai wanda Allah ya so. To irin wannan dama idan mutum ya samu kuma ya shagala da lido, yana cewa hadda manya kuma fi da musamman ta wayan nan, kuma wayan nan silahun ruhar daini, makami ne mai kaifi guda biyu. Amma mafi yawan mutane ba sa amfani da hanyar alheri. Ka kashe kuɗinka da lokacinka da tunaninka a kan abin da ke ba zai maka amfani ba, wani hatsari ne. Saboda haka nasihar mu ga irin ɗan'uwa a matasansu da manyansu su sani fa Allah zai tambaye su a kan wannan lokaci. Wa an umrihi fi ma afna, ya ka tafiyar da rayuwarka gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka, ba har kawai lokacin nan yana tafiya ba sai an tambaye ka. Saboda haka ji tsoron Allah, a guji abin da zai kawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana cewa mai itikafi zai iya jin nasiha wa'azi ta tashoshin yada labarai wato radio ko ta waya to amma dai babbar manufa ta itikafi shine lazimtar masallacin bautan Allah dan samun nutsuwa da tsarkakar zuci to idan ka shagala da wannan manufar itikafin ba ta samu ba to amma ka dauki in mintuna kadan minti 20 30 ka saurari wa'azi ba hana ba amma ka shagala ka dauki awa 3 4 awa 2 awa 6 ka ga yanzu ka shagala da wani abu daban in dai wannan ne ba sai ka zauna a gida ba dan saurari wa'azi ne saboda haka mutane su takaita wato abubuwan da suke ba su da alaka da itikafi ba laifi bane idan ka yi to amma wannan akwai shagala zai shagaltar da kai saboda haka mutum ko zai saurari wa'azi ya karanta to shi yasa a ta malamai ba sa so hatta karanta littafin ilimi aka ce idan mutum ya shiga itikafi hatta karanta littafin ilimi ba a so ya karanta su ya shagala da bauta karatun alqur'ani da zikiri da yawan nafilfilu da tadabburi akan ayoyin Allah tadabburi akan halittar Allah tadabburi akan sifofin Allah wannan shine abin da ake so wannan kuma yana cewa karatun alqur'ani da addu'a wani ake fi so ga mai itikafi to shi addu'a kwata-kwata minti nawa ake yi ne kana rubuta wannan daga safi da zuwa har zuwa azhar ka daga hannu kana ta addu'a kuma daga azhar zuwa la'asar ka cigaba da yin addu'a eh addu'a ai addu'a a lokuta ake yi ba a sauya wajen addu'a a lokuta ake yi saboda haka ka shagara da karatun alqur'ani idan ka karanta alqur'ani ka gaji za ka rike sai kai addu'ar ka sake dawowa ka ci gaba da karatun alqur'ani za ka dakatar da karatun sai kai addu'a to sai kai tawassuli da karatun alqur'ani sai addu'a yawa ka hada duka amma karatun alqur'ani ya zama tushe ko ya fi yawa dama ai ramadan watan alqur'ani ne assalamu alaikum wannan tambaya ta farko ita ce ya matsayin mamun ina da kitabul qur'ani ina ana sallan dare mutane suna yawan yin wannan in ana sallah sai imamu ya rike alqur'ani yana bin liman malamai sun yi mangaro guda uku wasu suka ce ba laifi wasu suka ce makruhi wasu suka ce sallah kamar ta bace domin akwai motsi ka daga ka rike alqur'ani in ka zo ruku'i ka aje in ka dawo daga sujjada ka sake dauko alqur'ani wannan motsin suka ce yana bata sallah to amma zan ce matsakaici makruhi ne ba a so sai dai akwai bukata kamar limamin ba wanda zai wato zai tayar da shi wajen karatu saboda haka ka tsaya bayan shi kariki wannan akwai amfani akwai bukata amma haka kana can sau na biyu ko na uku na hudu sai a rike da alqur'ani to wannan ba a son wannan rashin yin sa yafi wannan kisa da iyayensa sun fito masa zakkar fudda kai zai yi ƙara yin haka ai ibada ce shari'a ta kayyade sa'ida iyayensa sun fitar maka abinda shari'a ta dora ma an soke wajibi abin da za ka ƙara fitarwa wannan ba zakkar fudda kai ba ce sadaka ce ta nafila an fahimta in kana so sai kai amma ba da niyyar zakkar fudda kai ba da an riga an fitar maka ita zakar da kai ba a fitar da ita sau biyu ibada ce in suka fitar maka ya wadatar ka suka bada sadaka wannan babu sadaka kuma kofar sadaka a buɗe take amma ba da niyyar da zakatul fitr ba wannan kike mutum ne yana zaune a Maiduguri yana da yara a bama sai yace su sai masara su fita zakar da kai a can bama shin wannan yayi da alama shi mutumin bama ne amma shi yana zaune a Maiduguri yaran su suna zaune a bama yace sai zakar fudda kai su sai zakar fudda kai su fitar a bama eh babu laifi yayi tunda suna iya yara suna zaune a bama da alawa shi mutumin bama ne kasa sai su a Maiduguri nan da bama ba matsala insha Allah suka fitar yayi duk da shi abin da malamin suke cewa abin da yafi so an fi so mutum inda yake ya fara zakar fudda kai anan to amma daga nan zuwa bama wa yaran sa suna can iya ka bayar insha Allah babu damuwa to Allah ya samu dace na'am wa a'udu lahum mastata'tu
a'udu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
نعم. الله تعالى يتوعد لهم ما استطعتم في موسى تالدين abin da za ku iya min kowace na ƙarfi wa min ribatul khayli da kuma daurarun dawakai turhibuna bihi aduwallah kuna tsaurata makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku wa akharina min dunihim iya zuwa aduwallah wa aduwakum ji mun bayanin mufassara su wa akharina min dunihim Allah ta'ala yake cewa wasu banda su min dunihim mana banda makiyanku da wanda kuka san su in makafaran Makka ko Yahudawa ko da sauransu banda su malamai Usmanai suka ce min dunihim mana min jihatin ukhra Usmanai suka ce min dunihim min ghairihim wasu suka ce min dunihim mana min jihatin ukhra daga bangarorin wasu bangarorin domin wa akhari ne kuma yana dauke da ma'anar ghairuhum ala hali wa akharina min dunihim banda su wato makiyinku da wanda suke na sarari wanda kuka san su akwai wasu wanda la ta'lamunahum ba ku san da su ba ma'ana ba ku san da su ba amma suna nan suna kulle da ku a cikin zakatun su suna dauke da kiyayya daga ba dangane makiyinku ne in sun samu dama za su shiga muku makirci amma ku ba ku san da su ba to su waye waɗannan malamai sun tattauna wasu malamai suka ce su ne munafukai domin Allah ta'ala yake cewa cikin suratul tauba wa min ahli an-nabiyyi maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum saboda haka suka ce abin nufi da wannan munafukai ne wasu suka ce a yahudawa wasu ma kamar ilusu imam ibn jarir at-tabari suke cewa aljanu wasu malamai suka ce a'a tunda Allah yake la ta'lamunahum kar a fassara a tsaya a sani dai cewa ko su makiya wanda suke na boye suna shirya wa musulmi makirci suna shirya musu kaidi amma su musulman ba san da su ba sai Allah ta'ala yake cewa Allahu ya'lamuhum ya'lamuhum Allah ya san da su idan ku ba ku san da su ba Allah ya san da su to wannan akwai tahajiri tsawatawa ga su makiyan nan tunda su sun san kansu irin gaba da suke wa musulmi sun sani to gashi Allah ta'ala ya saukar da aya Allah yana cewa su musulmai su mu'minai ba san da su ba amma Allah ya san da su saboda haka akwai wa'idi tsawatawa gargaji ga waɗannan makiyan idan musulmai mu'minai ba su san da ku ba kuna tunanin shirya musu makirci to Allah ta'ala ya san da zaman ku shirya dangane da duk abin da zai faru gare ku kuma wannan a cikin wannan kuma akwai imtinani ga al'umma musulmi Allah ta'ala yana nuna musu ku shirya wa makiyanku na sarari ku yi musu tanadi don ku tsorata su to sannan akwai makiya waɗanda suke na ɓoye ku ba ku san da su ba to Allah zai yi muku maganin su wanda shi ne abin da ake fahimta Allahu ya'lamuhum Allah ya san da su Allah zai yi muku maganin su Allah zai kare ku daga kaidin su ya umu su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar fi sabilillahi saboda dauka addinin Allah yuwaffa ilaykum za a cika muku ladarku wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba. To bayan Allah ta'ala ya umurci al'ummar musulmi wato su tanadi na ƙarfi na makamai dama duk abin da yake zai ba su dama zai ba su ƙarfi sai Allah ta'ala yake cewa wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah. Kamar Allah ta'ala yana ce musu tanadin nan ba zai yi ba dole sai kun ba da dukiya ribatul khayr da ne za a yi da dukiya. Aka fassara da manzon Allah yi ala innal quwwata ar-rami kowa da Allah ya ambata shi ne harbi da kibiya, kibiya da me za a samu da kuɗi za a samu. Ku musamman irin misalai da muka bayar na wannan zamani mi zai jirgin sama na yaƙi, jirgin ruwa na yaƙi, amo tankas da sauransu, wannan sai an fidda ne makudan kuɗaɗe, sai an kashe kuɗaɗe da yawa. To idan ba ku ba da kuɗin ba, ba za a samu tanadin ba. To shi ne kamar Allah ta'ala yake cewa ku yi tanadi kuma ku ba da dukiyar da za a yi tanadi da su. Wa ma tunfiqu min shay'in fa abun da ku ciyar kaɗan ne da yawa babu iyaka abin da za ka iya ka bayar fi sabilillah saboda jihadi saboda ɗaukar addinin Allah, addinin Allah ya ci gaba yuwaffa ilaykum za a cika muku ladarku wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba, ba za a hana ku ladar aikin da kuka yi ba. Wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Adam zai yi kai masa aiki kuma yanzu ya cuce ka ba zai baka ladar aikinka ba, za ku iya jejeniya da shi ka yi min aiki kaza da kaza za a baka naira kaza ko dubu kaza ko kudi wannan yawansa ya kai kaza da kaza. To amma ka zo ka yi aikin dan Adam ya zalunce ka. To Allah ta'ala ya yi alkawari duk aka san da aka yi aikin lada aikin alkhairi to Allah ta'ala zai cika wannan lada. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai rage wa bawa komai ba. To wannan ayar wa'idu lahum mastata'tum zuwa karshenta abin da za a fahimta wato ɗaukar sabbi duk da cewa Allah shi yake bada nasara wa man nasru illa min indillah, amma duk da Allah ta'ala ya ce ai tanadi ai abin da za a iya yi. Ɗaukar sabbi muhimmi ne, duk tawakkalin mutum dole ya dauki sabbi. Wannan Allah ta'ala yana fadawa manzon Allah ne da sahabbai su yi tanadi. Sannan kuma abu na biyu, wannan ayar tana karantar da al'ummar musulmi kada su yarda da rauni duk da za su zamutu masu ƙarfi ɓangaren ilimi da kimiyya da fasaha da ƙarfin makamai da ƙarfin tattalin arziki, to ta nan ne za su samu zaman lafiya. Amma in ba haka ba, to ba za su samu zaman lafiya ba, saboda wannan duniyar to galibi ɗabi'a wadda take rinjayar ɗan Adam zalunci. Duniya ba za a tausaya maka ka samu zaman lafiya ba, haka kawai a tausaya maka ka samu zaman lafiya ba. Za ka samu zaman lafiya ne idan maƙiya suka san cewa idan sun taba ka ba za su kai labari ba, to sanin za ka samu lafiya. Amma duk sanda aka san cewa idan aka latsa ka to babu abin da zai faru, to ba zaman lafiya. To shi yasa Allah ta'ala yake umurta al'ummar musulmi su yi tanadi su tsorata makiya domin kar su kai musu farmaki su samu zaman lafiya. Sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa in janahu lis-salmi idan suka karkato ga sulhu fajnah laha kai ma ka karkato ga sulhu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim Allah shine mai ji Allah shine masani. Munasabar wannan aya, ayar ta gabata Allah ta'ala yake cewa ku shirya, ku yi shiri, ku yi tanadi na makamai na ƙarfi ta yadda makiyanku za su ji tsoronku. To idan ku yi tanadin aka samu makaman kafiran suka tsorata suka ce ya ku al'ummar musulmi muna son zama lafiya da ku mun miƙa wuya, sai ku yarda da wannan, kada ku ce tunda muna da ƙarfi sai mun yaƙe ku. An fahimta? Bayan Allah ta'ala ya ce ai tanadi ta ce wa in janahu lis-salmi idan suka karkato ga zama lafiya suka tuntube ku a zo a yi rijejeniyar zama lafiya, to ku yarda da wannan duk da cewa kuna da ƙarfin da za ku yaƙe su. Wa in janahu idan suka karkato lis-salmi ga zama lafiya, malamai suka ce janaha ma'ana mala, janahu malu, galibi kuma al-mailu yata'adda bi ila mala ilayhi ba mala lahu ba janaha ilayhi kuma Allah ta'ala bai ce wa in janahu ila salmi ba yace wa in janahu lis-salmi to malamai suka ce lamun nan tana dauke da ma'anan ilaha kuma tana dauke da ma'anan ta'alili ma'ana idan suka karkato zuwa ga zama lafiya dan zama lafiyan kawai ba dan wata manufa ba ta yi tunan muku cewa gashi sun karkato zuwa ga zama lafiya amma akwai wata manufa a ciki idan kuka fahimci cewa karkatar da suka yi wa zama lafiya ko neman sulhu dan sulhun ne suka yi ba dan su yaudare ku ba to fajina laha ake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka karkato zuwa ga wannan sulhu fajina laha an kawo da zamir na ta'anif domin as-sal ko as-silm aka ce ana ta'anifinta kamar al-harb hatta tada al-harb aw zaraha an yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin shine jagora harkar za a yi zama lafiya da makiya ko ba za a yi zama lafiya ba wani aiki ne na waye aiki ne na shugaba shugaba shine zai zartar da wannan tare da manya masu hankali daga cikin al'umma su shawara shin akwai maslaha a yi sa hannu a yi yarjejeniyar zama lafiya ko babu maslaha to shaka Allah ta'ala ya fuskanta da zance zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce malamai suka tattauna shin wannan ayar a yadda a yi sulhu a yi zama lafiya da makiya tana nan tana aiki ko an shafe ta wasu malamai suka ce an shafe ta da ayatu sayfi qatil alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir da kuma fadan ala faqtulu al mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ihsuruhum Allah bai bada dama ba illa kawai abinda ayoyin suke nunawa a cikin suratul tauba kawai a yaki ba maganar zama lafiya haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a wannan aya ma tana nan wancan aya ma tana nan abinda za a yi za a bar al'amari a hannun shugaba shugaba na daular musulunci ya duba a yaki ne ya fi maslaha ko a yi zaman sulhu ya fi maslaha shi zai yanke hukunci wannan ayar ma tana nan wancan ayar ma tana nan an fahimta haka ne kuma ya halatta a yi sulhu da baƙiya a lokacin da al'umma musulmi suka fahimci cewa ba su da ƙarfin da za su yaƙi maƙiyansu a nan abin da Allah ta'ala yake cewa ko da kuna da ƙarfi idan suka nemi sulhu daga gurinku kada ku ce tunda kuna da ƙarfi za ku yaƙe su to idan ya zama na ba ku da ƙarfin idan za ku yaƙe su ba za ku yi labari ba maslaha ita ce ne a yi sulhu ku yi tanadi har zuwa lokacin da za ku samu ƙarfi baya daga cikin hikima ku je ku yi kundin bala ku je za ku yaƙi da makiya alhali sun fi ƙarfinku a gama da ku wannan baya daga cikin maslaha wadda shari'a ta zo da ita kuma sulhun nan yana da amfani idan aka yi sulhu da makiya wannan zai ba da dama ku ƙara yi shi ku ƙara kwanciyar hankali ku samu ku ƙara samun kwanciyar hankali ku ƙara samu gina kawunanku domin a lokacin yaƙi ba za a iya a gina al'umma ba domin za a shagala da yaƙi ne amma idan aka samu zama lafiya kaga za a yada ilimi al'umma za ta bunƙasa tattalin arzikin ta zai bunƙasa kuma za ku ƙara yin ƙarfi sannan kuma wannan dama ce da za a kira su kansu kafiran zuwa ga addinin musulunci suka zo suka ce ya al'umma musulmi muna son zama lafiya da ku a zo a yarjejeniyar zama lafiya kuka yarda da wannan kaga daga nan za a samu mu'amala tsakaninku da su cuɗanya da mu'amala a sanadiyar wannan da yawa Allah ta'ala zai sanya wato imani a zukatansu musulunta shi yasa Allah ta'ala yake cewa in ahadu minal mushrikeena tajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah idan yana nika yana ne kariya a gurinka ka bashi kariya ya zo na tare da kai wanda yake ba musulmi ba ya ga inda kuke sallah inda kuke karanta alqur'ani yadda kuke mu'amala da junanku amma wannan zai yi ne fa idan ku din kun zamanto kuna aiki da abin da Allah yake da abin da manzon Allah yake akwai mu'amala ta musulunci a tsakanin naku amma irin zaman da muke a yau wanda yake ba musulmi ba dan yazo na tare da mu tsakani da Allah kan wajen mu'amala me zai ga me zai burge shi har ya musulunta me zai burge shi ba abin da zai burge shi akwai amana akwai tausayi akwai fadin gaskiya akwai alƙawari me zai burge shi ya musulunta suna musulunta ne da kuke gani a duniya yanzu a kasashen musulmi ko a turai suna musulunta ne saboda karfin wannan addini ko wanda arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhira wa ladin aiki ne na Allah alkawari ne na Allah duk da fada fada ta tsakanin al'umma musulmi wannan yana kashe wannan wannan yana kashe wannan wannan baya san wannan wannan baya san wannan amma sai kaji ana musulunta me yasa saboda wannan addini shine na addini na gaskiya
na'am
ba dan halayen mu ba dan dan halayen mu ne wa zai musulunci ba fa zai musulunci ai to amma wannan addini yana nuna ka addini na gaskiya kamar da wani buture yake cewa wani marubuci ne na tarihi na kasar Ingila yake cewa wato addinin da yake yana tafiya yana yaduwa ba tare da wata ƙasa ta mara masa baya ba ba tare da wata ƙasa ko wata daula ta mara masa baya ba kuma a lokacin da wato musulman suna da raunin kuma addinin ci gaba yake ita wannan addini abin mamaki saboda ga Allah yake to sai dai ko abu daya mu musulmi mu samu izza mu ji dadin addini mu samu kima ba zai yiwu ba dole sai idan mun yi aiki da addini amma rashin aikin mu da addini wannan ba zai sa addinin ya tsaya ba an fahimta amma mu dai mu samu daukaka ya zama mutum muna da kima a idan duniya baya yiwuwa sai me sai mun yi aiki da addini amma rashin aikin mu da addini ba zai hana addinin ya ci gaba ba to shine malamai suka ce daga cikin amfanin sulhu idan aka yi sulhu da makiya duk da cewa kuna da karfin wannan wata dama ce ta ya da addinin musulunci a daga cikin karatu suka mu a wannan ramadan mu mun fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi sulhu da kafiran maka sulhu da hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira to shine imam az-zuhri yake cewa mutane suka samu dama aka fara tafiye tafiye ana cudanya da musulmi sai waɗanda suka musulunta a cikin shekara 2 sun bi waɗanda suka musulunta a cikin shekara 18 ko 17 da aka yi sulhu saboda an samu damar da'awa to shi yasa hatta wannan ayar tana nuna cewa manufar addinin musulunci zama lafiya ana fifita zama lafiya akan me akan yaki Allah ya ce ku tanadi an yi tanadi an samu karfin an ji tsoron mu duk da haka suka ce a zauna lafiya ai sulhu a yadda to wannan yana nuna cewa addinin musulunci yana fifita zama lafiya a kan yaki domin shi yaki wasila ce wasila ce ta kawar da addinin zalunci wasila ce ta ɗaukaka addinin musulunci to amma in ya zama na za a ɗaukaka addinin musulunci za a yada addinin musulunci ba tare da an yakin ba an fi so wannan da ina fata an gane wa in janahu lis-salmi idan suka karkato ga sulhu da zama lafiya fajina halaha kai ma ka karkato ga wannan ka karba sai ta tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi da wannan kada ka ji tsoron cewa za su shirya maka wani makirci tunda ne babu wani abu na zahiri da ya bayyana a zahiri abin da ya bayyana suna neman sulhu ne to ka yarda da wannan ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah in ma ya zamana sun shirya wani makirci to Allah mu da kukin sarki zai kare ka daga makircin su innahu huwa as-sami'ul alim domin Allah shine as-sami'u mai ji al-alim mutani huwa as-sami'ul alim anan suka ce al-qasru akwai al-qasru takaita cikakken ji takaita cikakken sani akan Allah mu da kukin subhanahu wataala ba wanda yake da cikakken ji sai Allah mu da kukin sarki babu wanda yake da cikakken masani sanayya sani ilmi sai Allah subhanahu wa ta'ala to kamar ana cewa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah domin Allah da ba wanda ya kai shi ji ba wanda ya kai shi sani shi ya cancanta kai tawakkali gare shi domin yana jin abin da kai baka ji ya san da abin da kai baka sani ba ta yi a shirya maka makirci kai baka sani ba Allah ya sani ta yi abu a fadi maganganu na cutar da kai kai baka ji ba amma Allah mu da kukin sarki ya ji saboda haka Allah da yake da wannan iko shi ya cancanta kai tawakkali a gare shi an fahimta wa tawakkal ala Allah innahu lalla Allah shi huwa as-sami'u shine mai ji al-alimu masani saboda haka ka dogara gare shi zai zubunci al'amuranka to Allah ya zubunci al'amuranmu wa in yuridu an yakhda'uka idan suka yi nufin su yaudare ka fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimakonsa wa bil mu'minina da kuma mu'minai to Allah ta'ala bayan umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi sulhu idan kafirai suka yadda suka yi tayin wato sulhu sai Allah ta'ala yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka idan sun yi nufin su yaudare ka da sulhun da za a yi kai da ka aiki da zahiri to amma ya zamana sun boye wani abu a cikin zukatan su na yaudare su yaudare ka sai fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe Allah ya ishe ka Allah zai baka kariya daga kaidin su saboda haka kada kai shakkar kada kai shakkar wani abu kada ka ji tsoron wani abu ka dogara ga Allah kai aiki da yarjejeniya da kuka rattaba hannu a kai yace fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka Allah madaukakin sarki shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimakonsa da can ma musamman a yakin Badr da aka yi musulmai ba su da yawa kafirai suna da yawa an fito da niyyar tare ayarin fatoshi na Abu Sufyan amma Allah ta'ala ya maida al'amari ya zama jihadi za a yi amma duk da haka Allah ya taimake ka bi nasrihi da taimakonsa wa bil mu'minin da mu'minin da suke tare da kai to kamar yadda Allah ta'ala ya taimake ka a da to kada kai shakkar kafirai idan ka yi sulhu da su kada kai shakkar za su yaudare ka Allah da ya taimake ka a da zuwa gaba ma zai taimake ka huwa alladhi ayyadaka dama can Allah shine ya karfafe ka ya taimake ka bi nasrihi da taimakonsa wa bil mu'minina da mu'minai saboda haka ka ci gaba da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala bi nasrihi wannan sababi ne na boye sababi ne na boye wa bil mu'minin wannan sababi ne na zahiri duk Allah ya hada su a wannan gurin to Allah ya samu dace wa allafa baina qulubihim
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
نعم الله تعالى يكي سوى وألف بين قلوبهم الله يا هذا فكان زكاة نسو لو أنفقت ما في الأرض جميعا ذاك سيد دك أبن ليك بايم أتا ما ألفت بين قلوبهم دبك هذا فكان زكاة نسو ولكن الله ألف بينهم amma Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin zukatansu innahu lalli shi Allah azizun mabwayi ne hakimun mai hikima ne to anan Allah ta'ala yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima da Allah ta'ala yayi wa manzon Allah kuma ni'ima da Allah ta'ala yayi wa al'umma musulmi Allah yake cewa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatansu munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata duk suna magana ne akan me yaki mu'amala tsakanin kafirai to kuma Allah ta'ala yana faɗa wa al'umma musulmi manzon Allah da sauran sahabbai da gaskin dalilai da suka sa kuka samu nasara akan makiyanku dan Allah ya hada zukatanku ya hada kawunanku inda Allah ta'ala bai hada kawunanku ba da ba ku samu nasara akan makiyanku ba wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatansu to su wa ake nufi anan mafi yawan malaman tafsiri suna cewa abin nufi da wannan sune al-aws wal khazraj a madina kabilun manya manya guda biyu kafin zuwan musulunci babu shiri a tsakaninsu sun da ke lokaci mai tsawo suna gwabza yayi amma da zuwan musulunci Allah ta'ala ya hada kawunan su wasu malamai suka ce al'umum duk larabawa da suka musulunta a wancan lokacin domin al'ada ta larabawa a wancan lokacin kafin zuwan musulunci kullum ana cikin fadace-fadace da yaƙe-yaƙe da haka aka san tsibirin larabawa fada a san abu nan kalilan sai fada kuma idan aka soma fadan nan gaba ba za a daina wannan yakin ba yau wannan kabila ta ji ta doki fantsa wani lokaci kuma wancan kabila ce da ta doki fantsa a sa'ar doki fantsan nan baya karewa cikin su to shine malamai suka ce babu abin da zai hana ya zamanto waɗanda suke ba musulmi ba larabawa wanda suke makka wanda suke madina wanda suke sauran gurare wanda yake halinsu ne al'adansu ne a jahiliya kullum suna cikin fadace-fadace ta zuwa musulunci sai Allah ta'ala ya hada zakatansu suka daina fadace-fadace suka zamanto ƴan uwan juna malaman tarihi suna faɗa tsakanin kabilar Taglib da kuma Bakr akan raƙumi suka fara faɗa akan raƙumi amma faɗan nan sai da aka yi shekara 40 ana yi an kashe mutane garuruwa babu iyaka akan raƙumi raƙumi guda ɗaya duk raƙumi nawa ne amma da aka fara faɗan nan ba a daina ba sai da aka yi shekara 40 hakan faɗan da aka yi faƙawun faɗan dahis da al-ghabra shi ma an shafe shekaru da yawa ana yi wannan al'adar to shi yasa hatta ɗaya daga cikin mawaƙinsu yake cewa wa ahyanan ala bakrin akhina idza lam najid illa akhana saboda tsananin irin yadda Allah ya sa irin tsananin irin yadda suke son yaki da fada yake cewa idan muka rasa abokin fada to zamu je mu fada ne zamu yi fada ne da dan uwan mu idan muka rasa abokin fada sai mu je mu kama dan uwan mu mu fada da shi zuwa wannan hajji to shine Allah ta'ala wannan kuma wannan bala'i ya zama da kullum ana zubar da jini bala'i to shine Allah ya tsamar da su daga cikin wannan yanayi ya fitar da su daga cikin wannan bala'i suka musulunta suka karbi addinin musulunci aka daina fada aka zama ƴan uwan juna ana son juna ana taimakawa juna ba a gaba da juna to shine Allah ta'ala ke wato fada musu tuna musu wannan wa allafa baina qulubihim Allah ne ya hada tsakanin zukatansu mu'minai waɗanda suke tare da kai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anfaqta ma fil ardi jami'a inda zaka ci yadda duk abin da yake ban ƙasa domin ka hada zukatansu Allah ya ce ma fil ardi abin da yake ban ƙasa sai ya kawo tauhidi jami'an gaba ɗaya duk arzikin da ke ban ƙasa kuma a matsayin na annabi Muhammad domin ka hada zukatansu su zamanto abu ɗaya ma allafta baina qulubihim da baka hada tsakanin zukatansu ba domin zukatan suna hannun Allah Allah shi yake jujjuya zukatan idan Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya karkato da zukatansu Allah ya sa musu san haɗin kai san juna idan kuma Allah ta'ala bai so wannan ba zai yi ba ko ana gani kamar an hada kai a zahiri amma na ciki na ciki wani abu daga dan zai faru shikenan sai kuma a sama fada gashi ne a tare guri guda a gari guda ake zaune abu dai ake yi amma abu kadan ya taso ba hakuri sai fada sai rigima to shine Allah ta'ala yake cewa wannan hadin kai samar da hadin kai da fahimtar juna a tsakaninsu Allah madaukakin sarki shi ya samar da wannan kuma wannan yana nuna cewa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim rarrabuwa tsakaninsu kafin zuwa musulunci yayi tsanani yayi kamari saboda tsananin abin da Allah ta'ala yake cewa ko da ka ce da abin da yake ban kasa gaba daya da baka hada tsakanin zakatunsu saboda abin yayi muni da yawa amma cikin sauki walakin Allah allafa bainahum cikin sauki Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin zukatansu wannan ayar wato minna ce ni'ima ce daga Allah ga manzon Allah ya zama mabiyansa sun hada kawunansu, domin a matsayin ka na shugaba idan mabiyanka sun hada kai aikin ka yazo da sauki ba rigima. Hankalinka a kwance, in ka bada umarni duk azza a ji ai, ba za a yi rigima ba. Wajen tafiyar da al'amuransu sai ya zo da sauki, wajen mu'amala da su sai ka samu sauki, sai ka cimma abubuwa da yawa. Ai kamar kai ne magidanci a gidanka, a ce matarka da yaranka babu shi, ko yaranka sun kai guda goma ba sa son juna, ya zama gidan naka zai kasance ba sa taimaka wa juna, wannan yana fada da wannan, wannan yana fada da wannan, suna fada da osu, ko kuma kana da mata guda uku duk suna rigima da juna, suna rigima a tsakanin yaran, suna rigima a tsakanin gidan naka, ya zai kasance kullum kana cikin tashin hankali. Amma in dai a ce kansu a haɗe yake, ba ka da matsala. To shi yasa idan kansu ba a haɗe ba, idan ka kawo kayan tafani, kamata a ce ya zauna wata biyu, sai kare nawa? Wata ɗaya ko sati uku, sai sai alubar zaranci, in ce kowa ta ce ina ruwana, kowa ta ce ina ruwana, ba kayan su ba ne ina ruwana, sai abin ya lalace. Gidan ka kullum kana cikin gyare-gyare, a fasa gilashi, a fasa nan, a fasa can, kullum kana cikin gyare-gyare. Don me? Don ba haɗin kai, kowa babu ruwansa. To shi yasa za ka sha wahala. To idan Allah ya sa mutum kai na shugaba, Allah ya ba ka mabiya wanda yake kansu a haɗe, wannan ni'ima ce daga Allah. To Allah madaukakin sarki yana tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa, ya ba shi mabiya waɗanda kansu a haɗe. Sannan har wala yau ni'ima ce ga kansu al'umma mu'minai sabon manzon Allah. Allah ya hada kawunansu, domin rigima da mutum, kana kulle da mutum a cikin zuciyarka, kana gaba da shi, cuta ce, cuta ce. Duk da wanda kana rigima da shi, idan ka gan shi karo na farko sai ka ji wani abu a ranka, kuma abin da za ka ji nan ba farin ciki ba ne, damuwa ce. Ko ka bi shi ƙarfi, ko kana ganin ka samu galaba a kansa, in dai kuna rigima da shi, kuna haɗuwa, kuna hada ido da shi, sai ka ji ka ji wani abu, to a ce kana da maƙiya da yawa. Awa ɗaya ka gamu da wanda maƙiyin, bayan awa ɗaya ka gamu da wanda maƙiyin, bayan awa biyu ka gamu da wancan maƙiyin, ba cuta ba ce wannan? Ka wahala kanka. To su kansu al'umma mu'mini, mu'minai musulmi da Allah ta'ala ya hada kawunansu, Allah ya musu ni'ima. Wannan idan ya ga wannan sai ya farin ciki, wannan idan ya ga wannan sai ya farin ciki, ba gaba da juna. To shi yasa Allah ta'ala a wata ayar yake fada wa al'umma mu'minai sahabban manzon Allah, wazkuru ni'matallahi alaikum, wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'mar da Allah ta'ala ya yi muku, id kuntum a'da'an, sanda ku kasance maƙiyan juna, fa allafa baina qulubikum fa asbahtum, sai ku zamanto bi ni'matihi har wala yau, bi ni'matihi ikhwana. A sha lokacin da al'umma suka zamanto ba su hada kawunansu ba, wannan yana zagin wannan, wancan yana zagin, ba tare da wata hujja ba, ai kage ai sharri. Kuma a watan Ramadan, a lokacin da musulmi ya kamata ya tsare harshensa, ya tsare harshensa musulmi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa wa limrun sa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yashab fa in shatamu ahum aw qatalu fajqul inni limrun sa'im, in kana azumi ba hayaniya. Yace idan wani ya zo ya kama ka da fada ko ya zage ka, ka ce da shi inni mur'un sa'im, ni ina azumi, yanzu ba za ku sai fada bane, yanzu lokaci ne a ambaci sunan Allah, a karanta alqur'ani, a sada zumunci, ai aikin alkhairi dan a samu gafaran Allah. In ma rigima ake so idan azumi ya wuce sai ayi, duk da cewa bayan azumi ba a kai rigima, amma in ya kama sai ayi bayan azumi, amma cikin azumi ba lokacin rigima bane. Amma wa zai gane wannan? Sai mai hankali, wani gina hankali shi zai gane wannan. To Allah samu dace. To shine Allah ta'ala yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'imar Allah a gare ku, id kuntum a'da'an, sanda ku zamantu maƙiyan juna, fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya hada tsakanin zukatanku, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sai ku zamantu da ni'imar Allah ɗan uwan juna. To wannan yana cewa idan al'umma sun hada kai suna cikin ni'imar Allah, idan sun raba kawunansu to ni'imar Allah ta rabu da su. to Allah kiyaye kuma wannan ayar walau tana nuna cewa daga cikin dalilai da za a samu nasara shine hadin kai ba hadin kai na zahiri ba zukata a cikin zukata yanzu mutum muna son zonan mu hadin kai na zahiri wannan aikin mu munafinci ne za mu hadu mu gaisa assalamu alaikum assalamu alaikum amma a cikin zuciyata na tsane ka domin abin da cikin zuciya Allah kada ya san to shine Allah ta'ala yake cewa wato wa allafa baina qulubihim fa wata ayar wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum domin zuciyar nan zuciya ita ce tushe abin da ke cikin zuciyar nan da shi za a aiki da shi to ba hada kai na zahiri ba to hada kai na zuci idan aka samu wannan sababi yin da samu nasara akan makiya har wala yau wato bayan baiwa ga manzon Allah mu'jiza ni da Allah ta'ala Allah ya bayyana tare da manzon Allah abin da yake wato ko da ya bada abin da yake bayan ƙasa gaba daya ba zai yi a same shi ba amma cikin sauki Allah ya kawo masa wannan mu'jiza da Allah ta'ala ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi yanzu cikin Bukhari da Muslim lokacin da aka raba ganimar Hunayn bayan an yaki aka bude garin Makka an je yakin Hunayn wa yawma Hunayn idza ajabatkum kathratukum a wannan yakin an yaki an samu ganima akwai sabbin musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ki ganima ya ba sabbin musulunta kuma da yawa musamman shugabannin Laraba domin ya lallashe su ya jawo su zuwa ga addinin musulunci to shine sai ansar mutanen Madina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu din damuwa sai suka fahimci yanzu an bude garin Makka ga an bude su Taif yanzu kamar manzon Allah kuma zai rabu da su ne dan ba a ba su komai ba suka ji anya yanzu manzon Allah ya samu mutanen sa ne zai manta da mu bane ko dai yaya ka san dan adam to shine manzon Allah ya samu labari sai manzon Allah ya tara su sai yace wa Sa'd ibn Ubada ka ji ka tara su kuye kuye zalla sai manzon Allah ya ji same su manzon Allah ya gode wa Allah ya yaba wa Allah sai manzon Allah ya musu huduba sai yake cewa ya ku taron Ansar shin ban same ku ba kuna kan bata fa hadakumullahu bi Allah ya shirye da ku a dalilina ba ku kasance ba hukuntum mutafarriqina kun kasance a rarrabe fa allafakumullahu bi sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku a dalilina kaga shi yasa muka ce wannan mu'jiza ce da Allah ya bayyana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada tsakanin zukatan ku bi a dalilina wa alatin fa azrakumullahu bi kula cikin talauci Allah ya wadata ku a dalilina duk sanda manzon Allah ya faɗa sai yace su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da ma'aiki su suke da falala akan mu Allah da ma'aiki su suke da falala akan mu su shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me zai hana ku ba da jawabi ku ba ni jawabi me zai hana ku ba ni jawabi suka ce rasulullah me za mu faɗa sai ce ku ce kaza kaza mu a wata riwaya da za ku ce mutanenka ba su yi imani da kai ba muka yi imani da kai in kun ba da haka kuna da gaskiya inda za ku ce mutanenka sun koro ka daga kore ka daga garin Makka ka zo mun baka mafaka da kun ba da haka kuna da gaskiya wa tawadu ina manzon Allah duk wanda dan manzon Allah ya jawo hankalin su ya tuna musu da irin hidiman da suka yi ga addinin musulunci kuma manzon Allah ya nuna musu bai manta da wani farallan ba ba kamar da suka dauka ba manzon Allah yanzu ya samu mutanansa ya manta da su ba haka bane manzon Allah ya tafada musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshe yake cewa kar ku damu za ku samu damuwa dan wasu mutane sun musulunta masu raunin imani na ba su abun duniya dan imaninsu ya tabbata ku kuma na yadda da imanin ku na bar ku da imanin ku so wadansu imanin su bai kai matsayin da ake so ba to shi yasa aka ba su abun duniya dan su tabbata ko kuma na yadda da imanin ku shi yasa ban ba ku ba to shine manzo Allah yake cewa kin ba za ku yadda ba ba zai gamsar da ku ba mutane a ba su awaki da raquma su je garin su ko kuma ku koma gidajen ku tare da manzo Allah wannan bai ishe ku ba mutane su dake awaki da raquma su je garin su amma ku kuma ku koma garin ku tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai ishe ku ba sai manzo Allah yake cewa laula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar ba dan na hijira ba da nazabi in zamanto ɗaya daga cikin mutanen Madina amma hijira nayi saboda haka ni dan hijira ne ba dan haka ba da nazabi in zamanto ɗaya daga cikin mutanen Madina sai manzo Allah yake cewa inda mutane za su dake wani kuri ko zazzubo su fara tafiya ko su shiga wata hanya ta dutse su fara tafiya ko kuma ansar ku doki wata hanya daban wata wani ko zazzobo ku kama wata hanya daban zan bar hanyar duk mutane in bi hanyar ku sai ke cewa al-ansaru shi'ar yace ansar riga ce yar kiti ma'ana na kusa ku mutane ne mashawarta na kusa da ni mafi kusa da ni amma sauran mutane disar riga ce yar wata kamar mayafi saboda kun bi kusa da ni ku manzo Allah sai ce da su tunda sun yi magana ne akan maganar dukiya sai manzo Allah ya faɗa musu abin da zai faru a nan gaba inda kum satarqawna ba'di athara yace lokaci zai zo dukiya ta al'umma wasu shugabanni za su yi san kai a dukiya ta al'umma ganima ce ko kudin zakati ko wani abu shugabanni za su san kai ba za su raba daidai ba yace wannan zamanin zai zo sai manzo Allah yace idan wannan zamanin ya zo fasbiru ku yi hakuri hatta talqawni ala alhawd har ku mutu ku bar duniya ai tashi alkiyama mu gabu da ku a wajen tafkida kuma mu'jiza manzo Allah zamani zai shiga gabani za su yi fashaka da dukiyar al'umma dukiyar ta al'umma ce amma ba za su raba daidai ba to irin wannan lokaci yayi manzon Allah me yake bai ce ku yake su ba bai ce ku tawaye ba dan abin duniya ne ku yi hakuri dukkan ku za ku je ku tsaya da su a gaban Allah an fahimta to shi ne a wannan riwaya Buhari da Muslim a riwayar Imam Ahmad manzon Allah bayan wannan ya gaba wannan jawabi ya gamsar da ansar sai musu addu'a sai ce Allahumma arhamil ansar ya Allah ka ji kan ansar wa abna al asar da ya'an ansar wa abna abna al ansar da jikokin ansar manzo Allah ya musu wannan addu'a fa baqa al qawm duk sun samu kuka to wai ba zai kuka ba eh wannan manzo Allah da kansa ya tsaya wannan jawabi inda mutum yana da imani ai dole zai kuka manzo Allah ya nuna tawadu'i ya nuna musu falalas duk suka yi kuka suka ce radina bi rasulillahi qasaman wa hadda mun yadda a ce manzon Allah yana tare da mu to wannan ya ishe mu kuma wannan kissar abin da za a koya babban abin da za a koya shine wato warware matsala ta hanyar dialogue hiwar manzon Allah bai yi amfani da karfin iko a matsayin shugaba ya bada umarni ita kai ga abin da nazarta wanda ya yarda wanda bai yarda ba shikenan manzon Allah ai zai yi wannan a matsayin sa na shugaba fiyayyen halitta sayyidul khalqi yana da wannan dama amma manzon Allah ya yace a tara su aka tara su ya fara musu falalan su yake tambaye su ya tattauna da su to hiwar dialogue duk surut na turawa suke ayan bani da dialogue wajen kawo zama lafiya da wai duk wannan musulunci ya riga su to amma matsalar mu kuma da kullum muke fada ba mu karanci addinin mu daidai ba ba karantar da mu addinin mu daidai ba wasu su suna karantar da wani abu daban bai kun a karantar da mu abin da Allah yake a karantar da mu abin da manzon Allah yake mu samu zama lafiya an zo ana karantar da wani abu daban wanda babu inda zai kai shi yasa kullum muke cewa ai riko da sunnar manzon Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fiyayen halitta kuma saboda haka abin da yake shine fiyayye kace manzon Allah shine fiyayen halitta kuma abin da kake ya saba nashi ka wani zama wani abu daban to Allah ya gane da mu Allah shi yaddu mu ko musulunci ya damu sosai da abin da ke duk abin da ke zai hada kai shi yasa aka ce ayyawa ta sallama ayi kyauta a sada zumunci a bada zakka ayi sadaka duk wannan matakai ne na kaunar juna da kuma fahimtar juna da kuma a zauna lafiya to shine Allah ta'ala yake cewa innahu azizun Allah mu buwaye ne abin da yaso ya gartar ba wanda ya tahana hakimun mai hikima duk abin da yake da wata hikima abin da yake duk daidai ne ko baka fahimta ba akwai hikima a ciki abin da Allah ya gartar shine abin da yake mai amfani shine abin da yake daidai to Allah ya samu darasi abin da muka fara zama da Allah ba mu da darasa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya yi mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya ya Allah wadanda suka samu gaba suke kullama na sharri ya Allah nasarai da nabo duk kasan da su ya Allah ya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka ba mu zama lafiya wannan jiha ta mu a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi ya Allah shugabannin mu ku sanya imani da tausayi da azuciya zakatun su Allah ka gafarta iyayen mu da malaman mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد